Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryenta kan mita 90.3 Zangon FM take daukan nauyin kawowa. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna da Professor Abdullah Uba Adamu a karo na uku cikin shi wannan maudu'i wato 'yancin neman bayanai. A Professor, a madadin masu sauraro, wannan ma karanmu ne, maka barka da zuwa.
Salama, assalamu alaikum.
To Professor, akwai abubuwa wanda suke kusan masu sarkakiya da ya kamata a ce an warwarewa mai ainihin sauraro ya samu ka ga kyautatuwa kuma dawowa da shi ainihin wannan maudu'i dan wato kamar kwance shi wannan abu. Professor, watakila mu dauka mutum yana neman ainihin bayanai akan abin da ya shafi kamar takardun makaranta na mutum. Mutumin da yake kawai a gari yana watakila wannan wakilin su ne, siyasa ne, sanata ne, ko dan majalisa ne, wannan dokar dai ta baka dama watakila?
A'a, bata baka dama ba. Abin da yasa dokar bata bada dama ba, saboda duk wani bayani da zaka nema akan makaranta da mutum ya je, takardun da ya samu ko bai samu ba, abu ne wanda ya safe shi shi kadai. Ko da an ilmantar da shi ta hanyar kudin jama'a, shi abin ya shafa, shi ake cewa wato personal. Saboda haka ba hurumin ka ne na mutumin gari ka zo ka ce kana son ka san wai shin wani da aka ce yayi makaranta kaza wai yayi koyi makarantar nan, wai shin wani da aka ce ya samu sakamakon jarrabawa kaza wai gaskiya ne, ba hurumin ka bane.
Ba ka da wannan
hurumin, saboda abu ne wanda ya shafi mutum shi kadai,
rayuwarsa ta shafa.
Personal ake cewa, abinda duk ya tafi personal bai kamata a baka wannan damar ba. Saboda haka principal ko rector ko provost ko vice chancellor zai ce da kai ba za mu baka wannan bayanin ba, saboda ya shafi shi kadai ya ta. Amma za ka tambaya nawa kuka kashe a sayan kayan laboratory na gwaje-gwajen ku, wannan wani abu ne daban da kudin jama'a muka yi. Kudin gwamnati ta ba mu kudi mun yi wannan, sai a gaya maka. Amma ka zo ka ce kana son ka san wai shin wani da yake ta wani daga kai yake wani jiji da kai, wai meye digirin sa ma nawa ne, wai da gaske ne ma yana ma da digirin, to wannan kwakwaf ne kake son ka yi wannan tsakanin kai da shi.
To
amma ba 'yancin ka bane ita wannan ma'aikata ta baka wannan bayani.
To malam, misali yanzu 'yan siyasa da nakan ji sukan wato kaman sai ka ji ban sani ba ko yarfa ne dai haka, kaji sun ce digirin wane na bige ne, digirin wane na ƙarya ne, idan suka yi maka irin wannan watakila da sunan wannan 'yancin neman bayanan, kana da hurumin ɗaukan mataki?
Kana da hurumin ɗaukan mataki, saboda idan mutum ya ce ƙarya kake to ya maka kasafi. Idan ya ce digirin da kake da shi na ƙarya ne, to kaga ya maka kasafi. Sai ka kai shi ƙara don ya zo ya tabbatar da cewa yana da shaida da ta nuna cewa digirin naka ba na gaskiya ba. Kai ba ma a bukatar kai ka zo ka tabbata kana da digirin.
To kai da kanka.
A'a, ai ba kai ne ka ce
kai.
Ba ma kai ne, kai ba kamace kana da digirin ba. Shi ne ya ce ka ce kana da digiri, kuma digirin nan na ƙarya ne. To sai ka sai ka kai shi ƙara, sai ya zo ya tabbatar a ina ya samu bayanin cewa digirin naka da ƙarya ne. Saboda haka baya daga cikin hurumunsa ne ya zo a ce wai ya zo yana son ya san menene bayaninka.
Malam, akwai abin nan da kuke cewa CV, ma'ana curriculum vitae kenan, tarihin rayuwa. Wani lokaci za ka ga in za a zaɓi mutum a wani matsayi, watakila ko commissioner ko wani minister ko waye da shoransu, 'yan majalisa sukan titsiye shi don ya ainihin ba su bayanan abin da ya shafi tarihin rayuwarsa, makaranta da ya yi da waye da shoransu. Mu ɗauka makocinka ne, kuma ka tabbatar da cewa bai yi ita irin wannan makarantar ba. A wannan gaban malam, me ya kamata ka yi?
Sai ka sanar da hukuma. Haƙƙinka ne a matsayinka na ɗan adam, sai ka sanar da hukuma.
Wato whistleblowing ɗin kenan da ka faɗa a wancan shirin.
Ya ba mu yadda za mu yi da wannan. Ko ka sa hannunka, ko ka yi maganar akan abun, ko ka la'ance shi da zuciyarka. Amma dai sai ka ɗauki matakin da ka ga ya riga ya dace maka, ko ba haka ba? Musulunci ya baka wannan damar da za ka yi. To amma abin da duk ya shafi kai da kai na ɗan adam, shi wannan CV ɗin, shi tarihin rayuwarsa ya tsara. Da ya tsara ya ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza, sai daga baya aka ga kai ka san ba haka bane, to ka iya sanar da hukuma, ko ka je ka fito gidan rediyo ka faɗa ka ce kai wannan ba haka bane, ko kuma ka ce Allah ware da wannan abun yadda dai musulunci tana dan maka. to amma ba hurumin ka bane ka tashi ka tafi wai saboda kana son kai amfani da Freedom of Information Act ka je makarantun da yayi ka ce sai an baka sakamakon jarrabawar sa wani gurin ma makarantun sun bace kamar mutum da ya gama makaranta shekara 50 da zuwa karshen ta ma babu makaranta ko kuma babu wannan bayanan an kai su ministry sun kone sun yi kaza saboda kan ya ce da kai ma yana da shi kace bai da shi din to ba wata hanya da za a tabbatar da cewa yana da shi din sai dai idan yana da copy wanda zai bayar mun kuma yake ba zai bayar ba to kaga dai abu ne wanda ya shafi shi hakkin kansa kazalika lafiya ba hurumin ka bane ka je asibiti ka ce kana son a gaya maka wai shin ni na ga mutumin nan yana kekashewa kuma gashi an bashi wani babban matsayi na jama'a wai anya ko babu dai wani abu bai da wani dan wani abu dai haka abinci ko ba hakkin ka bane
to
abu ne wanda ya shafi rayuwar sa sirrin
baka da yancin wani
baka da yancin ka je ka ce asibiti sai sun gaya maka ko likita ko nurse sai sun gaya maka wai shin wani na ga ya shigo wai me yake damun sa ne wata cuta ce take damun sa ina ruwanka wannan baya daga cikin abu saboda abu ne wanda ya shafe shi shi kansa na kansa na rayuwarsa
na'am
to wannan yana da muhimmanci mutane su fahimci haka ba kawai dan kana adawa da mutum da ka tsani mutum an ce kuma an yi Freedom of Information Act kenan yana nufin ka je ka dinga bincike abin
da ya shafi rayuwarsa
a'a idan kai bincike ne ba akan dan adam kake bincike ba fa akan ma'aikata kake bincike saboda haka idan ka zo wajen oga ba oga kake bincika ba ma'aikata kake bincika
abinda ya shafi gudanarwa
abinda kudi na abinda gudanarwa kamar yadda kace da kuma abinda gwamnati ta riga ta ba su shi kake bincika shi kake son ai maka bayani saboda da kudin jama'a akai amma idan oga yana da motar miliyan 5 babu ruwanka idan oga yana da gidaje guda 5 a Abuja guda 4 a Kaduna guda 3 a Kano kuma albashin sa naira 100,000 ne duk wata babu ruwanka
bai shafe ka ba
bai shafe ka saboda ai yana da hanyoyin da zai yi kudi ba dole ne yayi kudi ta wannan gun kujerar da yake ba zai iya samu wata budi zai zama cewa dan kasuwa ne dama zai iya samu wani hanyoyi da yawa
wato yancin dai neman bayanan nan ya takaita ne kan abin da ya shafi office din ba wai shi mutumin kansa
ko kadan kware da gaske
to na'am
office din kawai ya sha yanzu misali sai ka zo kana neman bayani a wajen oga sai oga ya ce to shikenan zamu baka kafin ka dawo sai aka canja oga aka kai shi wani guri to ba za ka bi oga ka ce to kai bayanin da nake nema
a
gurinka ya ka bani sai ya ce a ai na bar office din sai ka koma ka samu waye ya gaje ni
shi sabon
shi sai ya baka shi bayanin amma ni yanzu bana wurin ba zan iya baka bayanin ba kaga ba mutumin ake yi wa ba office din ake yi wa saboda haka yancin neman bayani ta ta'allaka ne akan abin da jami'an gwamnati suke yi saboda gudanar da abin da gwamnati ta ce ai ba abin da ya shafi rayuwarsu ta kansu ba ko ya cancanta a bashi ko bai cancanta a bashi ba babu ruwan
to malam baka ganin akwai cin karo watakila yanzu za a zabi mutum ya je ya rike wani mukami akwai abin da yawanci ake cewa medical check up watakila yana da tarihi na hauka ya taba samun wata matsala a rayuwarsa da waya da shauransu baka ganin ya halatta ko kuma ya kamata a ce ka binciki ko ka bi kwakwafi watakila ko ko dole sai yan jaridu ne suke da yancin yin irin wannan mutum na gari bai da wannan yancin
mu zo kan yan jaridar sai ka ce mutum yana da wani tarihi na hauka ai kafin a dauke ka aiki sai an kai ka an duba lafiyarka idan har an duba lafiyarka an tabbatar cewa zaka iya aiki zancan kai kuma daga baya ka zo ka ce ai kaga mutumin nan kansa na dan bugawa bata taso ba saboda komai sanin da kai masa baka ba ka fi likitan da ya duba shi ba to likita ya duba shi ya ce zai iya aiki ai duk wanda za a dauke shi aiki sai ya kawo takardar lafiya sai an je asibiti an gwada shi an yi komai da komai kuma doka ta riga din wata doka ma ta tana cewa duk kamar wani lokaci mutane su ringa zuwa ana
duba su
dan a tabbatar da lafiyar su ko da aiki ka riga ka gama ka za ka retire ana son a sake dawo da kai duk shekara sai ka kawo shaidar cewa kana da lafiyar da lafiya to idan likita ya tabbatar da lafiyarka haka kawai wani wanda ya tsane ka kana permanent secretary ko kana commissioner ko kana director ya zo ya ce wai yana neman bayani yana son ya magana lafiyarka ba ta taso ba saboda kamar yadda nace wannan abu ne wanda ya shafi kai kadai kanka sirrinka ne dokar neman bayani ta ta'allaka ne kamar yadda nanatawa akan abin da gwamnati take yi da jami'an gwamnati suke yi a matsayin su na jami'an gwamnati a yau aka ce ka bar office din permanent secretary ya bar office to baka da wani iko da zaka je ka samu saboda ba shi kake neman bayani a kunsa ba kana neman bayani ne akan matsayin sa na wakilin gwamna ko kuma na wakilin ma'aikatar a wanda yake da bayanin a hannunsa ba zai tafi da bayanin gida ba saboda haka in ka biyo shi gida ba zai baka ba yana da muhimmanci a san wannan saboda haka duk abin da ya shafi sirri na lafiya na ilimi na mu'amala na dangantaka duk ba abu ne wanda yake yana cikin wannan dokar ba. Ta ware mutane, ta fitar da mutane sashe na 14 na dokar yayi wa mutane wato hijabi akan irin wannan zakule-zakule. In kuma kace za ka yi to munafunci ne wannan. Ba wanda neman yancin bayani, kawai gulmace da munafunci kake san kai. Amma in dai kace za ka tambaye kuma abin da ya shafi abin da ake gudanar da abubuwa, to wannan wani abu ne daban.
To mai sauraro, kada ka shafa, kana sauraron shirin Jarida da Jama'a ne, a inda muke tattaunawa da Professor Abdullah Ubah da mukaro na uku kan wannan maudu'i na yancin neman bayanai. Kana iya yin tambaya akan duk abin da ya shige maka duhu kan lambar waya kamar haka 0806528528, zan maimaita 0806528528. Sakon katta kwana ba kirawa a dakace mu.
Mai zarhewa mai fulata abuna nana mai veli mai yanu mai falgura da gwangwan garbana Amadu mai makira mai tsara uban shehu mai sandu mai ruwan babu mai roboda bari da didi turawa garbana Amadu mai kargo garba uban gallo mai danga ki uban daje mai kadana mai jaja ya uban Abba mai barbaji garbana Umaru mai daram mai dattara uban shehu mai kwanya da tudunka
marawan ku. Na'am Professor, kamar ina da ina ne dai shi wannan mai neman bayanan wato kamar yancin sa ya tike
kamar yadda aka faɗa a baya. Ita tokar ta fita na dar abubuwa guda biyu ko kuma bangarori guda biyu na inda aka yi maka wato wani hijabi na inda ba za ka ce ba. Bangare na farko shine abin da ya shafi mu'amala tsakanin Najeriya da wata ƙasa. Bangare na biyu shine abin da ya shafi wato abin da ya shafi tsaro, yake da harkar tsaro. To duk danin haka sai gwamnati ta ce, dokar sai ta ce za a iya hana ka, ba wai kai tsaye an hana ka ba, wancan an ba za a baka ba. Kai tsaye in ka tambayi abin da ya shafi mu'amala da ƙasa da ƙasa ba za a baka ba. Kuma idan ka tambayi abin da ya shafi harkar tsaro shi ma ba za a baka ba. To amma sai ta ce kuma za a iya hana ka wani bayani akan misali kasuwanci ko kuma wani abu da yake sirrin kasuwanci wanda zai cutar da wani. To duk bayanin da za ka karba wanda kuma zai cutar da wani, to shi ma ba za a baka ba. Za a iya cewa a'a, ai wannan bayanin zai iya cutar da jama'a, saboda kuma ba a son jama'a su cutu, ba za a baka wannan bayanin.
Wato fidda bayanin zai iya kawo
wata matsala, zai iya kawo wata husumiya da wani tashin hankali da wani
ko da ba ma'aikatar tsaro ba ce. In dai wannan
ka'ida ce, kamar yanzu misali ya zama cewa ma'aikatar ku kuna yin wasu abubuwa, kuna sarrafa wasu abubuwa wanda yake ku kaɗai kuka san sirrin abin, ku kaɗai kuka san ina kuke samu kayan aikin, ya kuke sarrafawa, ku kaɗai kuka san kuma kuɗin da za ku caja na wannan abin, sai ka zo ka ce sai an baka wannan bayanin. To idan aka baka wannan bayanin ka je ka yada shi, mutane suka san bayanin
sirrin,
to za a iya samun wayansu wanda za su yi gasa da shi su fitar da abin da yake sai da shi kasa da abin da wannan ma'aikatar take sarrafa. Kaga ai za a cuci wannan ma'aikatar kuma za a cuci jama'a. So abinda in ana ganin aka baka bayanin zai kawo lahani ko kuma rashin jituwa a jama'a, to shi ma wannan za a iya dakatarwa a ce ba za a baka wannan bayanin ba. Amma wannan ta ake cewa watakila ba za a baka ba.
Ba tabbas ke.
Za a iya baka in an tabbatar ba zai cuci jama'a, amma in an tabbatar cewa zai iya cutar jama'a zai hana ka. Amma kaga su wancan bangarorin guda biyu kai tsaye ba za a baka. Duk abin da ya shafi harkar tsaro ba za a baka ba. Duk abin da ya shafi mu'amala da wata ƙasa shi ma ba za a baka ba. Amma abin da ya shafi kamar sirri na wata ƙasa ko kuma wanda yake zai iya kawo wata cuta ga wani na uku, kai da kake nema, gwamnati da take za ta baka, da kuma wani na uku da abin da zai shafa, shi ma wannan ba za a baka ba. Za a iya dakatarwa a ce ba za a baka ba. Misali kamar proposal na bid, ba za ka zo ka zo ka ce ana son a sayi a yi kwangilar abu. So an ce kamfanin nuka da yawa su kawo kwangilolinsu, su kawo quotation, ba yancin gaba ne ka zo ka ce kana son ka san abin da kowa da kowa
ya kawo
saboda sirrin su ne sirrin wanda suka kawo ni kuma idan ka samu bayanin to ka za ka iya amfani da wannan bayanin dan ka lahantar da
wani a ciki
su to saboda kaga ba za a baka wannan ba saboda ka dokar karanta ta fito abin da kake da hurumi akai kai tsaye akan tebur din goga ita kuma ta jera su abubuwa kamar sunayen mutane ma'aikata shekarun da suka fara aiki takardun su na jarrabawa wanda suka qualification din suke nan cewa yancin su tantance su na yin wannan aikin kwangilolin da aka babbayar kudaden kwangilolin duk wayannan abu ne wanda yake yana kan bayani a cikin file a jacket a aje da mutum ya zo ne ma sai ka zaro ka miko masa
to mallan da kai zancen wannan contract bid din watakila kamfanoni da yawa sun nema ka san zaka iya tuna a daya daga cikin shirye-shiryen mu da suka gabata kai bayanin cewa kana da yancin bibiyar takaddun ba da kwangila da aka yi kaga ko an bi ka'idoji wannan abin da ake cewa due process to nan gurin dokar ta takaita ne akan bayan an ba da kwangila ko kafin a ba da kwangila
bayan an ba da kwangila kun ba da kwangila a je a aiki yadda aka samu kwangilar wannan wani abu ne da amma kun ba da kwangila an fara aiki saboda ka muna san mu san a nawa wannan kwangilar take nawa ne kudin kwangilar nawa aka bayar wannan haƙin ku ne kusan sannan kuma akwai ai inda dai duk da haka dai dokar ta tada fawo ayansu dama na su boye ina suka samu bayanan su misali dan jarida idan dan jarida ya je zakulan sa ya je ya fada a radio ko ya rubuta a jarida ko ya fada a talabijin to doka ta kare shi na cewa ba dole ne faɗi na ya samu bayanin nasa ba
ba wanda ya sai tilasta masa
babu wanda ya sai kuma wannan abu ne duk duniya ma ba waya Najeriya ba ba wanda ya sai tilasta maka da dai ka sha duka tabbas wanda kila ma a kashe ka to amma duk kisan da za a yi maka duk dukan da za a yi maka duk abin da za a yi maka ba za ka fito ka faɗa ka ce ai wani ne gaya
shi ya gaya mu
to yanzu ka koda an matsanta maka ka faɗa din to za ka fito ka ce ai na faɗa ne saboda kawai na ga haza shi sa na faɗa
amma fadatti yake ta kaida
amma yake ta kaida a tambaye ka ce waye gaya maka wannan bayani to shi kansa yake ta kaida
to mallan wannan ya ƙara jan hankali na wancan shirin kai zancen whistle blowing din nan za ka ga wani lokaci wanda yake cikin gida ya baka wani sirri cewa akwai abu kaza da yake faruwa misali a matsayinka na dan jarida koda watakila ya ce shi ba haka bane misali yanzu an ce wane yayi sama da fadi da kaza kuma wani ma'aikaci ne ko ma sun ji ko wani ya gaya maka a ciki aka kai ka kotu da ana zargin ka da kai kazabi a nan gurin ba za ka iya fada cewa ma sun jan ka shine ya gaya min ba ko da kotu za ta daure ka
ma aka yi wauta duk wanda ya riga ya gaya maka wani sirri na cikin gida sai ya kawo maka hujja wacce zaka dogara da ita saboda haka idan aka kawo ka kotu sai ka kai kanka ma ba za ka ji dadin ma fada ka ce ai ma sun jan da ya gaya min ba amma idan kana da hujja ka karfa sai ka ce ina da hujja ai kama ka da ake a matsayin ka na dan jarida a kai ka saboda whistle blowing ba ana kama ka bane akan kai ƙarya duk abin da ka faɗa gaskiya ne in an yi sama da fadi din an yi din abin da ake tuhuma ka kai yaya akai ka samu bayanin kuma sirri ne na cikin gida to ita freedom of information act ta riga ta yaye wannan idan dai babu wani abu da ku boye to babu wani magana cewa a kama mutum a kai shi wajen yan sanda su ka duka sa ko a kai shi wajen wani ko kuma kurame shi ku ta harasan din shi ku ta takura masa babu wannan saboda ka matsayinka na dan jarida sai ka zo ka ce kana son bayani iri kaza da kaza da kaza ai kamata ya oga ya ce da kai ai wannan bayanin da kake nema me ko mu sa shi a takarda mu ta bata lokaci ana ta photocopy ana ta kaza yana internet
to
yana yana sadarwa a wuri kaza je kanan gurin duk bayanin da kake nema zaka samu kaga ya sauka maka
wato ma'aikata an yadda duk ta bada wannan
haka ya kamata ta yi ta ce tana da gidan yana sadarwar ta
duk wani bayani da kake nema
kaga da ka zo ka ce kana son kaza sai ka ce ai duk wannan bayanin yana yana sadarwa
to je ka
da ka waye kuma zaka shiga yana sadarwar wannan domin ka za ku lo wannan bayanin shikenan mun gode sai an jima wannan ya bambanta da busa usul busa usul dan cikin gida ne yake busa usul yana ciki wani kila duk yanke yanken ma lalewar da mai da shi ake yi sai hankalin sa ya fara tashi ko ya ga cewa abin yayi yawa ko ya ga zuciyarsa ta dan fara dardarda shi fa gari yake ganin ya lahirar sa za ta kare kuma gashi da shi ake yankawa to sai ya busa usul shi fa akwai abubuwan da yake ba daidai ba to kaga wannan ya bambanta ta kai dan jarida idan ka je ka samu wannan bayanin na busa usul din ne yayi tuhumar da za a yi maka shine waye ya baka a cikin yan cikin gidan
kuma ba za ka faɗi ko waye
ba
na'am to shi whistle blower fa mallam
a shi ba gashi ana kakka masu ana kukkulle su
to ba wasu da wata kariya ke
ba su da wata kariya amma kariyar su shine ai idan kaga abu ba daidai ake yi ba to sai kai kaiwa hukuma mafi inganci kace to kai fa ka rubuta kace ana kaza ana
mallan a yanayin da muke ciki kamar su musu dinnan an ce shi ma irin wannan whistle blowing din yayi sunusi lami da sunusi kuma gashi ana ganin a sanadin hakan kamar wato kamar ruwa yayi tafiya da shi ta kai ga ya ainihin rasa aikin sa wata kila to shi kenan ma babba ina ga wanda yake dan karami ma'aikaci kuma yayi tunanin bari ya zo ya bayyana wannan ainihin sirrin saboda ka a cutar da kasa
ai wannan dan shi la ake kiran su ga ma gaskiya dan aka ko tauna su ba za a yi ba
hade su gaba daya ma
hade su kawai za a yi gaba daya
to shi ba yake ba ne
kariyar sun gurmi ne ai kaga an kasa hade shi kuma yana da bakin sa ya fito yana cewa fa shi ga kala ga kala amma dan shi la sai ka sai matakin da zai iya gani iya kyalewa
kawai
kawai
to malam ba za a cutu ban an zauna a
to ai shi yasa aka ce musulunci ya baka dama guda uku ko ka fito kai yaki abun ko ka fito ka la'anta abun ka fili ka ce wannan ba daidai bane ko kuma a cikin zuciyarka ka yaki abun ka nesa da shi to daidai daruntaka ka daidai matakin da zaka dauka
to mallan muna dai da shauran kamar lokaci shi dai kan abun da ya shafi wannan yancin wato kamar neman bayanai din mu dauka yanzu wata kila dan jarida ya ainihin nemi wasu bayanai kuma ya ainihin samu bayanan yanda ya kamata wata kila an bashi bayanan watakila daga cikin gida kace doka bata bashi dama bayyana wanda ya ainihin bashi wannan bayanan ba to mallan sai nake ganin kamar akwai cin karo su alkalai su ya kamata a ce sun san me doka ta ainihin tanada suna sanar da wannan dokar da muke tattaunawa akai amma kuma akai mutum dan jarida su titsiye shi su ce sai ya bayyana ko sai ya tona asirin wanda ya bashi wannan bayanan a matsayin shaida mallam baka ganin akwai cin karo
to ban san yadda alkalai suke yake ba ban san kuma irin matakan da suke dauka na wannan ba nake jin wannan alkali ya kamata ka tambaya idan ma suna yin hakan kenan amma dai abinda na sani shine doka ta baka yancin kada ka fadi abun da yake yadda ka samu bayanin indai abu ne wanda ya shafi jama'a kuma wannan dokar da ita wannan freedom of information act bata kyale kaka zo ka tambayi abun da yake tsakanin likita da mara lafiya ba kamar kaga mutum yana yawan zuwa wajen wani likita yana yawan zuwa sai kake cewa kai wannan mutumin da yadda
kullun sai ya
da wata magana sai haka doka bata baka damar ka je wajen likita likita wai shin wannan wai me yake damun sa ne ne
to baka da wannan
baka da wannan hurumin to kazalika ita ma dan jarida ya samu wannan kariyar cewa ya samu bayani kuma bayanin nan ai kamar da nagaya maka akasari jarida bayanin da suke samu ingantaccen bayani ne an yi laifin saboda haka laifin su kin fadar waye yayi laifin kaje da lamarin yake to kazalika dan jarida lawyer ma idan yazo yana da mutumin da yake karewa ba a yadda ka zo ka tambayi lawyer wai shin wannan mutumin da yazo yana da tambaya wani laifi ya aikata
to
wai shi da kai waye ga mukan yana da laifi wata kila gidansa yake son ya sayar yana son kuma ya tabbatar da cewa an buka idodin kuma shikenan ba zai zo samu
wato wannan personal ne
tsakanin shi ne da wannan to da ka kaga da lawyer da likita da dai duk wani abin da ya shafi client wato mutumin da yake neman wani aurin ka
sirri
kamar yadda ce ni consultant World Bank za su bani aiki to ba za ka zo kana tambaya ta kana cewa wai yaya aikin World Bank din nan no za a baka da shawara kamar dan film mutum yana yin film ba hurumin ka ne ka tambaye shi wai no ake biyan ka ne kudin film din nan ba dai da tsakanin shi da masu
inda personal ne ba abin da ya shafi gwamnati ba
shi da wannan ne so kazalika shi ma lokacin da dan jarida ya samu bayanin sirri to tsakanin shi da wanda ya bashi bayanin kuma akasari za ka ga cewa idan an kama yan jarida ko ana son a tuhume su akan wannan kamar yadda na faɗa ba ana tuhumar su ne akan rashin ingancin bayanin ba idan an ce an saci kuɗi kaza an sata ne idan an ce an yi sama da faɗi ko ka kwanta shuru ka samu raba rubuta ciki duk an yi tuhumar da ake yi shine ka gaya mana wani munafikin ne ya gaya maka wannan bayanin
akan haka ake
tuhumar sa shi kuma ce ba zan bayar ba ba zan faɗa ba to doka wannan freedom of information act
ta bata kariya
ne na cewa ba zai faɗa ba
to na
saboda ka ba wani alkali da ya kamata ya tattaka shi akan ce ya faɗa
to mai sauraro duba da yanayin lokaci dole a nan za mu gintse shirin karo na uku kenan da fatan masu sauraron mu sun amfana kuma sun ilmantu da abin da ya shafi shi wannan yancin neman bayanai professor muna godiya da ba mu karo na uku akan shi wannan maudu'i muka tattauna da kai
alhamdulillah
to yanda ta kasance kenan a madadin jagoran shirin Ahmad Tijani Lawal sai wanda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmad ni da na gabatar Murtala Ilyasu yake cewa ku kasance da mu a wani makon dan jin mu dauke da wani sabon maudu'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.